sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:41, 16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai ta tashar VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alod da kuma niyar dukkan sa FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da safiyar Talata 31 ga watan 5 shekara ta 2016 daga nan gundumar Colombia tare da Jimmai Ali da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jin ragamar wannan shiri a kanun labarai.
Sojojin Iraq sun kaddamar da sumaman sake kwato birnin Fallujah daga hannun ƴan kungiyar ISIS. A Afghanistan kuma yaki ya munance domin ƴan kungiyar Taliban sun zafafa kai hare-hare a fagagen daga da dama. Ana hasashen cewa kila akwai yiwuwar samun nasara a shawarwarin samun zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Falastinawa.
To Allah ya bada sa'a.
To abin dai aka samu artabu tsakanin su da mutanenmu, mu ma mun samu an samu hudu daga gugetun su. Akwai kuma wata mata mai ciki ma da wanda wata wurin mu ne ko ta wurin su ne wanda ke tribulate ita ma ya same ta.
Kwamishinan ƴan sanda a jihar Delta Usman Baba alƙali kan arangama tsakanin ƴan ƙabilar Ibo masu rajin Biafra har mutane 7 suka halaka a jiya. Rundunar sojojin ruwa ta Najeriya kuma ta yi magana kan ƙoƙarin daƙile sabon tsagerenci a yankin Niger Delta. Za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya. Yanzu ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Jami'an soja sun ce jiya Litinin jami'an tsaron Iraq suka kaddamar da sumaman sake kwato birnin Fallujah daga hannun ƴan kungiyar ISIS a lokacin da suka kutsa birnin daga bangarori da dama. Muryar Amurka ya samu damar zantawa da ɗaya daga cikin sojoji na musamman a fagen dagan Fallujah. Ya yi bayani tare da taimakon tafinta cewa daki-daki suna ɗaga tutar Iraq a cikin birnin. Ya ce akwai gawawwaki da dama ciki har da na sojoji. Ya ce fafata da ake yi ba gaba da gaba ake yi ba, amma ana amfani da bindigogin igwa da harin bama-baman da aka ɓoye cikin motoci da kuma amfani da sojoji masu laɓiya ko kuma ɓoyewa suna harbi. A yayin da aka fara wannan yaƙi ana kuma nuna damuwa akan makomar farar hula da suka rasa mafita a birnin. Iyalan da suka arce daga birnin na Fallujah sun ce ƴan kungiyar ISIS suna tilasta musu ficewa daga gidajensu. Tana kai su daga wannan gida zuwa wancan. Wata mace mai suna Suat ta ce tana ɗauke da ‘yarta ‘yar shekara 2. Ta arce ko takalma ba ta da shi a lokacin da ta iske wasu mutane. Wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗawa muryar Amurka cewa Amurka tana goyon bayan yunkurin ISF na kare farar hula ciki da yunkurin samarwa farar hula hanyoyin ficewa daga birnin.
A can kasar Afghanistan kuma ƴan kungiyar Taliban sun zafafa kai hare-hare a fagagen daga masu yawa har ma sun kashe jami'an tsaron kasar kimanin 57 da rauna da wasu da 37 a lardin Helmand da ke kudancin kasar. Jami'an kasar Afghanistan sun ce tun ranar Asabar yaƙi ya munance a lokacin da ƴan kungiyar Taliban ya saka kaddamar da hare-hare a kan gundumomi guda uku a lokaci guda, cike da gundumar Nad Ali da Gereshik da kuma Marja. Haka kuma ƴan tawayen sun lalata sansanonin jami'an tsaro guda hudu a kan babbar hanyar da ta haɗa Marja da Lashkarada, babban birnin lardin a gumurzun da aka yi cikin dare. Kungiyar Taliban ta ƙara ƙaimin hare-haren da take kaiwa tun lokacin da ta naɗa Mulla Hibbatullah Akhundzada a matsayin sabon shugaban kungiyar. A ranar 21 ga wannan wata, harin da Amurka ta kai da jirgin saman yaƙi da bawa matuƙi ya kashe Mulla Mansur, tsohon shugaban kungiyar a ƙasar Afghanistan, a ƙasar Pakistan.
Duk da ƙamarin tarzoma tsakanin Isra'ila da Falastinawa a kwanan nan da kuma cewa ba a shirya ɓangarorin biyu da su halarci taron da ƙasar Faransa ta shirya da nufin koma kan teburin shawarwari da zuma kawo ƙarshen rikicin ɓangarorin biyu, ana hasashen cewa ƙila akwai yiwuwar samun nasara, domin kuwa jiya Litinin aka rantsar da Avigdor Lieberman a matsayin sabon ministan tsaron ƙasar Isra'ila, wanda aka ce yana goyon bayan magance rikicin ɓangarorin ta hanyar kafa ƙasashe biyu makwabtan juna. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry bai karaya ba wajen ganin an kulla da women mere jejjeniyar kawo ƙarshen rikicin Isra'ila da Falasɗinawa. Akwai kuma alamar cewa Mr. Kerry ya ƙudura aniyar ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu duk da saura watanni wa'adin mulkin gwamnatin Amurka na yanzu ya ƙare. Yana shirye-shiryen halartar taron ministocin da za a ranar Juma'a idan Allah ya kai mu a birnin Paris na ƙasar Faransa. Za a fi mai da hankali a kan rikicin Isra'ila da Falasɗinawa wajen wannan taro.
To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Jiya Litinin shugaban Amurka Barack Obama ya karrama mayakan Amurka maza da mata waɗanda suka mutu a yaƙe-yaƙen da Amurka take yi ko ta yi a ranar da a duk shekara ake tunawa da tsoffin sojoji da ake kira Memorial Day da Turanci, inda ya kira ga Amurkawa da su taimaka iyalan mayakan da suka mutu. A bikin wannan rana ta ƙarshe ga shugaban na Amurka wadda wa'adin mulkinsa zai ƙare wato cikin watan Janairu, shugaba Obama ya lura da cewa ƙasa da kashi ɗaya daga cikin ɗari na Amurkawa ne suke aikin soja. Hakanan nufin kenan mutane da yawa ba su san wani ko wata wadda ke aiki a rundunar soja ko mayakan ruwa ko na sama ba. Ya ce fiye da sojojin Amurka 20 aka kashe a ƙasashen Afghanistan da Iraki cikin shekara guda, ya kuma yi misali da tarihin uku daga cikin sojojin da suka mutu a fagen daga. Ya ce Amurkawa wato su yi alfahari da sojojin da suke sadaukar da ransu kuma su nuna godiya ko godewa iyalan sojoji da suka rasa rayukansu.
Gidan adana dabbobi da ake cewa zoo da Turanci na birnin Cincinnati, jihar Ohio na Amurka ya kare shawara mai sarƙaƙiya da ya yanke na harbe wani gwaggwambiri bayan da wani yaro ɗan shekara huɗu da haihuwa ya faɗa cikin kejin gwaggwambirin a ranar Asabar. An ɗauki wannan al'amari a faifan bidiyo kuma ya fusata masu ƙaunar dabbobi a duk faɗin duniya, duk da cewa yaron da ya faɗa kejin gwaggwambirin yana cikin hatsari. Faifan bidiyon ya nuna yadda gwaggwambirin mai suna Harambe ya yi ta jan yaron cikin kwatami. Ya yi kamar yana lallacin yaron, sai kuma ya ci gaba da jan yaron kan yaron yana buga duwatsu. Gwaggwambiri Harambe ya yi kimanin mintoci 10 tare da yaron kafin tawagar lura da dabbobin da ke da hatsari na sha yanzu suka harba gwaggwambirin. Masu ƙaunar dabbobi da dama sun ce harba gwaggwambirin Harambe ɗan shekara 17 da haihuwa bai zama wajibi ba. To, amma daraktan gidan adana dabbobin Ten Maynard ya faɗa a jiya Litinin cewa jami'ai sun yi imanin cewa ba su da zaɓi domin ba a san abin da gwaggwambirin zai yi da yaron ba. Mr. Ten ya yi bayanin cewa gwaggwambirin irin su Harambe suna da ƙarfin da za su iya fasa kwakwa da hannunsu. Ya ce wannan ne karan farko da irin wannan al'amari ya faru a tarihin gidan adana dabbobin.
Labaran duniya kenan, aga maji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Tumalalla, akalla mutane bakwai ne suka halaka cikin su har da ƴan sanda biyu a jiya lokacin da wasu ƴan kabilar Ibo suka yi zanga-zangar tunawa da yakin basasar da Najeriya ta yi da ƴan kabilar. Ga kuma Lamido Abubakar Sakkuto da ci gaban wannan rahoto.
Zanga-zangar dai ta ci gaba a jihohin Anambra, Abia, Enugu da kuma birnin Asaba na jihar Delta, kuma ta yi sanadiyar arangama tsakanin jami'an tsaron 'yan sanda da 'yan kungiyar ta Biafra. Bayanai dai sun nuna cewa waɗannan taruka da kuma zanga-zanga na tunawa ne da ranakun yaƙin basasar ƙasar. Wannan zanga-zanga dai ta 'yan kabilar Ibo ta haifar da damuwa ga al'ummomi daban-daban da ke zazzaune a yankin na kudu maso gabashin Najeriya, kuma sun ci gaba da bayyana zaman ɗarɗar da suke ciki.
'Yan Biafran nan ne suka fito suka tarwatsa, amma halin yanzu ni na fito daga Biddaron ne Onitsha. To, na yi gudun hijira a nan Asaba can Kebbil area, kuma 'yan sanda sun kasa zuwa su kare lafiyarmu da dukiyoyinmu, inda a halin yanzu ma ga motan 'yan sanda sun zo, amma sun faffasa motan sun ji mana ciwo 'yan sanda kuma sun gudu. Sai ma na ji ni da ma ban zo nan Kebbil area ba, da ma na tsaya a can Biddaron din da ya fi mun, don ni yanzu ma ban san abin da zan yi ba, jikina duk jini ne kana kallo, ga ciwo da sun ji mun.
Na Abubakar Aliyu na fito daga Fegi by Oga Junction Onitsha saboda an ce yan biyafara za su fita sun zo za su shigo mana cikin kasuwa ne sai muka taru muka fi karfin su muka kora su suka fantsama suka yi cikin gari yan sandan B division da C division sun fito sun tarwatsa su sun yi cikin gari sai dan Allah ya taimake mu jami'an tsaro sun zo sun taimaka mana zuwa cikin asibiti mu samu zuwa asibiti dan kada mu je zan shiga ciki zuwa asibiti ban san abin da zai haifu ba kuma
bai ne dai sun nuna cewa an yi mummunan arangama tsakanin jami'an tsaro na yan sanda da yan kungiyar ta Biafra wanda yayi sanadiyar hasarar rayuka da kuma jikkata rundunar yan sandan jihar Delta ta tabbatar da mutuwar mutane 7 daga ciki kuwa har da jami'anta guda 2 da kuma yan kungiyar ta Biafra guda 4 Usman Baba Alkali shine commissioner rundunar yan sandan jihar Delta kuma ga abin da yake cewa
to abin da ya faru dai yau da safe mun tashi mun ga sun fito kansu da korkotan su akan su ma suna da biki na Biafra dai to lalle kuwa muna da dan bayanin asiri cewa suna planning din wannan to mun ba da wani babu wannan celebration din to mu dai a Delta dama a nan Asaba ba nan suka ce za su yi ba yadda muka ji labari to amma yau da safe sai muka tashi muka samu sun fito kansu da korkotan su akan za su yi to kasan sa abin da ya raba Asaba da wani cha shine wannan gada din to wannan gada din sai idan muka bari akai zai samu damuwa saboda shine ya hada abin da hanyar da ya hada nan east din kenan da south din to muka yi blocking din su muka ce sai muna blocking din su ashe su ma sun ma fito da mawayan sa da makamai to a den dai aka samu artabu tsakanin su da mutane mu ma mun samu an samu hudu daga gugefin su akwai kuma wata mata mai ciki ma da wanda wata wurin mu ne ko ta wurin su ne wanda shi stray bullet ita ma ya same ta Allah ya mata kawa
shi hanzarin ka ba kamar jami'in ku da dan sanda daya rasa ransa kenan
eh biyu ma ba daya ba kuma da yana asibiti yana kwance
to yan kabilar ta biya faraba kamar mutane nawa ne suka samu rasa rayuka
su hudu ne
Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Port Harcourt Nigeria
a gaida Lamido Abubakar rundunar sojojin ruwa ta Najeriya ta bakin daraktan tsare-tsaren tariya Admiral Jacob Ajani ta ce tana aiki tukuru tare da takwarorinta daga sauran rundunonin Najeriya wajen magance sabuwar tsagerenci a yankin Niger Delta kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Hassan Maina Kaina ya aika mana
intelligence available to us which we would not be able to divulge publicly especially at this time
bayanan sirrin dake gare mu da kuma ba lalle bane a fade su tunda a halin yanzu muna kai samani ya nuna akwai kalin wasu dalilai dake haddasa abin da ake gani a halin yanzu sintirin da muke yi mai take operation tsare teku na daga cikin matakan da muke dauka
the bombing of pipelines
yadda ake kai harin bam akan bututun mai ba dukkanin su ake auna bututun dake cikin ruwa ba har ma da wadanda ke saman ruwan kuma muna aiki tukuru tare da hadin gwiwar sauran rundunonin soji don daukar mataki na bai daya
the holistic approach to solve this problem
Chief TK Ogoriba na daga cikin mutane shida da suka zo na da shugaba Umar Yar'adua har aka samar da shirin afuwa ga yan bindigar yankin Niger Delta na kuma tambaye shi ko takamaimai menene matsalar yankin a halin yanzu
I don't see whether there is a problem. The only issue that is there.
Yace bana jin akwai matsala. Batun kawai shine. Ya kamata shugaban kasa ya kaddamar da dokar ta bace na raya yankin Niger Delta cikin gaugawa don magance matsalolin da a baya ba iya cin masu ba. Masu sharhi na ganin gwamnatin tarayya ta samar da shirin afuwa ga hukumar raya Niger Delta ga ma'aikatan su kutum da guda don raya wannan yanki. Kari da karau ga madudin kudin da duk wata jawahin ku ke amsa daga Baitul Mali ko me zaka ce akan duka wadannan
today the amnesty program they say that is addressing the issues of the mil ex militants
ayau shirin afuwa ga tsafin yan bindigar yankin Niger Delta da ake ware mai naira biliyan 60 zuwa biliyan 70 a wannan shekara naira biliyan 20 kacal aka ware mai cikin kasafin kudi ma'aikatan raya yankin Niger Delta dake samun naira miliyan 5000 cikin wannan adadi gyaran hanya kadai zai iya lashe naira miliyan 4000 to naira miliyan 4000 ma me za ta yi kuma duk da yan yankin ne ke jagorantar waɗannan hukumomi amma ai ba a sake musu mara
they are not given free hand to operate
Abdul Mumin Gambari kwararre ne akan yankin Niger Delta.
So ɗan Niger Delta manyan sun rubuta cewa wayannan gwamnati yace zama da su su basu san da zaman wayannan mutanen ba kuma ba su suke represent ba. Tunda sun yi wannan magana su nemi ainihin mutanen.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Maina Kaina.
Saka mai wuya.
Ali Sharif lokacin da yana gwamna shine na farko yayi doka ya haramta Boko Haram a Borno.
Akwai report wanda ita kanta gwamnatin PDP ita ta sai committee na investigation.
Babu wani wulakancin da shi ko iyalin shi ba su sha ba a hannun Boko Haram. Shin wannan mutumin ne zai bada kudin sa don aje a kashe kaninsa a kashe ƴan uwansa a kona gidansa a wulakanta shi?
Lokacin da ya karbi Borno a wani hali ya karbi Borno state, a lokacin da ya sauka ya bar governor a wani hali Borno take ciki.
Gaskiyar magana shi ne dalilin da ba a son Ali Sharif ne. Shugaban shi mulkin PDP zai fallashi mutanen da suka bata fati nan kun ada.
Jama'a sanin ku da huta, sanin ku da zuwa ga shirin tsaka mai wuya sabo. To a daidai lokacin da Najeriya take nazari game da mulkin shekara daya da shugaba Muhammadu Buhari ya kammala, kuma yanda ƴan jam'iyyarsa ta APC da mukarabansa suke ta bugun gaba akan ci gaban da aka samu da sauran nasarori, jam'iyyar adawa da ƴaƴanta suna ci gaba da fama ne da nasu rikita na cikin gida, abin da yasa yanzu haka take karkashin jagoranci ko shugabancin mutane da dama, cikinsu har da mutanen da ke ci gaba da biyayya ga tsohon gwamnan jihar Borno Sanata Ali Modu Sharif.
Ba abin da nake da shiwa a duniya wanda an taba yana jin ciwon kamar sunana. In ka ce Ali Modu Sharif, family nawa kenan. In baka je ka hada ni da wani kungiya wanda international community suna kyamansu, Boko Haram ni sun kashe ƴan wana kan da na guda biyu a ci da mutane na ba iyaka. So duk wanda ya ce mini ya hada ni da wannan kungiya, to shi sai gaban alkali ne zai raba mu da shi.
Sanata Ali Modu Sharif kenan. To ya sauran ƴan jam'iyya suke ji game da halin da jam'iyyar ta take ciki ne yanzu?
Sunana Ahmed Muhammad Gombe. To ni Ali Modu Sharif da ake magana, Ali Modu Sharif. Ni ba shi bane na makwabcin mu Borno. To ga Borno ma mane ya je ya kawo Borno ma yanzu iya.
Ni sunana Dahiru Hassan Kera, ni memba ne jam'iyyar PDP. Babu yadda za a yi mutum ya yi shekara 16 yana shan nonon baba sai ya girma, yau zai ce ma baba sannan bai yadda da ita ba ko ba daidai ba ne kai yau ka yadda da shi.
Sunana Mustapha Bello, tsohon ministan ciniki a gwamnatin shugaba Obasanjo. Idan ba a yi wannan gyaran da zai fitar da waɗannan tsofaffin shugabanni a jam'iyyar nan ba, babu yadda za a samu cigaba. Kuma waɗannan shugabannin su suka kashe wannan jam'iyya, su suka tsaya a lokacin da ya kamata a gaya wa jonatan cewa kai mutanen ƙasar nan ba su ƙaunarka, ba su son ka. Kabar jam'iyyar nan kawai ta fito da wani shugaba ko a samu abin nan, suka ki kowa yana ci aka ma hana wani ya fito gaba ɗaya. Saboda haka in ba sun rabu da jam'iyya ɗin nan ba ne har local government, har ward, ba ma jiha ba, babu yadda za a yi a samu ci gaba a wannan jam'iyya.
Haka ne. To mai kare Sanata Ali Modu Sharif a shirin nan na tsaka mai wuya na yau, wato Inuwa Buwala da ke fafata da shehu gaban da ke ɗaya ɓangaren, zai samu damar ya yi masa wankan tsarki a kan wannan zargi da ake masa na cewa yana da alaƙa da su ƴan Boko Haram ɗin. To amma kafin ma mu kai can, bari mu so matinka da shi shehun ya kare matsayin da su nasu ɓangaren suka ɗauka na cewa ba su yarda a bar kujerar da shugabancin PDP da kuma samun ɗan takarar shugaban ƙasa a zaɓen shekarar 2019 duka da su daga arewacin Najeriya ba.
Idan haka ne, me yasa kafin a zo yanzu, tun ma kafin PDP ta zo ta faɗi, aka yanke shawarar cewa shugabanta ɗan takararta na gaba daga arewa zai fito, kuma an san lokacin Amin Adamu Ma'azu na riƙe da shugabancinta?
Kamar yadda na gaya maka, tun kafin a yi zaɓen nan an yi bintiko akwai matsala, aka zo aka yi zaɓe aka faɗi. Wannan faɗuwan da fitintunu da suka tazo Mu'azu ya yi rizayin. Da ya yi rizayin aka nemi a za a yi a ƙarasa, aka ringa kawo har aka zo daga ƙarshe abin da zai faru ya faru. Sai aka ce to da wannan in dai muna so mu yi gyara, an ji an ɗauki opinion na duk mutane da kowane sashin Najeriya. Aka ce to don zaman lafiya da kuma a ba waɗanda aka saba a haƙuri, dole shugaban ƙasa zai fito daga arewa. Shugabancin kyamun kuma a mai da shi kudu.
To ina zuwa. To naji Malam Inuwa, ku ba ku san da wannan shirin da aka yi na cewa abinda shi Malam Shehu yake faɗa na cewa ga tsarin da aka yi ba zuwa yanzu?
Wannan tsarin da yake magana nan ba wai doka ne aka shimfiɗa ba tukuna fa.
ko ba haka ba?
Eh, amma ba jami'a ta shimfida shi ba.
Bari mana mu kai ga lokaci, ba mu kai ga lokacin cire shugaban kasar tukuna ba. Saboda haka an kai ga lokacin an ta zama doka ne na PDP cewar haka nan za ta faru. Ai lokacin sai mu nemi menene za a yi a lokacin nan. Amma ba mu kai ga lokacin nan tukuna ba. Ko ba mu ce za mu hana shugaban kasa fitowa daga arewa ba. Za a yi abu ne daya bisa daya tukuna. Ba wai sai ya yi rushin ayi concluding yanzu cewa duk shugaban kasa zai fita arewa. Saboda haka chama na party ba zai fito daga arewa ba. Wato tunaninmu a yanzu shine karfin PDP ta gaza arewa. Har mutane mu a arewa suna cewar party ma na yan kudu. Gani haka nan ne aka ce to bari a bar shugabancin party a arewa a samu a sha kan yan arewa. In lokacin ya zo in ana so a mata kuskure ma ne sai a kuskure ma a lokacin nan. Amma a yanzu yadda ake din nan in aka kai shugaban jam'iyyar na a kudu mutanen mu a arewa za su ga cewa to tunda ba ta da kafi ma a nan dama ta zama nasu din ne. Saboda dalilin haka din nan ne ya ga cewa to ya kamata a yi kuskure ma a gyara wayannan maganganun don a samu lafiya a cewa to PDP tana nan da karfin da PDP jam'iyya ne na kasa gaba daya.
Okay. To Madam Inuwa, ka san kai na tabbata ka san wannan magana cewa ɗaya daga cikin abin da ya sa mutane da yawa suke ɗari-ɗari game da shi Sanata Sharif shine saboda korafin da ake taimasa na alakar shi da mutanen Boko Haram. Na san ya ta kokarin ya musanta wannan abin tunna, amma yanzu mun samu dama muna magana da miliyoyin mutane suna jin mu. Ina son ka kai min bayani game da wannan zargin da aka dade ana yi mishi, kuma ka san cewa tsaye da shi shugabancin nan ya sa mutane da yawa masu bar jam'iyyar ta PDP. Na san mutane irin su Talatu Sarki ta biyu da su Ken Inamani da sauransu, da yawansu sun ce sun fita saboda ba su yarda da shugabancinsa ba. Me za ka ga mutane game da wannan zargin da aka dade ana yi mishi na cewa yana da alaka da Boko Haram?
Kila wanda suke maganganun nan ba su sani ba. Ali Sharif lokacin da yana gwamna shi ne na farko ya yi doka ya haramta Boko Haram a Borno. Ali Sharif shi yi doka aka kori farkon shugaban Boko Haram tun kafin ma da ya karfi ta fara yin halayen da ke ciki. A cikin Boko Haram an kashe sanin shi uwa ɗaya uba ɗaya. An kashe kwasin nashi wanda shi da yana takarar gwamna. An kashe abokin shi wanda ba su rabuwa a duniya. An ji an kona gidansa a Gamborun Gala. Babu wani wulakancin da shi ko iyalin shi ba su sha ba a hannun Boko Haram. Shin wannan mutumin ne zai ba da kuɗinsa don a je a kashe kaninsa, a kashe ƴan uwansa, a kona gidansa, a wulakanta shi? Kuma ai muna da hukumomi na bincike a kasar nan har a waje. Barci suke ne wai har Ali Sharif yana cikin Boko Haram ba su taba ganewa ko su ga wani abu guda ɗaya wanda za su ce ga shi nan abin da ka yi wanda ya alaka da Boko Haram ba. Ai ya faɗa da bakinsa cewa duk wanda yake da wani abu da zai iya nuna cewa yana da alaka da mutane nan ya fito da shi. Kuma ya faɗa cewar a ko ina ne zai je ya tsaya ko bincike ne ko kuma ma a hukunta shi ne a je a hukunta shi in akwai wani abu da wani ya kawo. Ko da aka binciko da hukuma suka binciko suka gano cewa yana da hannu a cikin wannan abun. Ban ga wani bayanin da zai ci wannan ba. Sun je sun ɗauko magana ne na karya na kame-kame na sun rasa menene za su iya shafa mishi su ɓata shi. Amma gaskiyar magana shi ne dalilin da ba a son Ali Sharif ne. Shugaban shi mulkin PDP zai fallaci mutanen da suka ɓata fati nan tun a da. Shugaban shi PDP sun san capability na shi yake ba PDP abin nan tough time a notice a tun da. An san karfin shi yadda ya rike ANPP da ya yi shugaban da ya yi acting chairman. Ya yi acting chairman na BOT na Dusan ANPP. Mutumin nan ya yi senator a kasan nan. Mutumin nan ya yi gwamna a kasan nan. A ce duk wayannan makaman da ya rike ba a taɓa samun shi da wani abu ba sai ka je kana shafa mishi maganan Boko Haram abinda kai ka san ba ta da tasiri.
To naji Malam Inuwa, Alan Shehu, daga cikin abubuwan da ka ji me babban abin da yasa kuke da korafi game da shi Sanata Mudu Sharif? Ya ɗaya ke na biyu, manyan mutane da yawa na ɓangaren na naku kusan da su shi jari gani ɗin su Tanimu Turaki, su shi Shatiu Mustapha da sauransu, galibin su mutane ne da suka fito daga wannan ɓangaren na sashen arewa maso yammacin, har kai kan kama. Me babban korafinku game da shugabanci, da a ce ba shi sanata ɗin nan ba ne, da kowa ne za ku ɗauki wannan matsayi na jayayya da shi?
Na farko ina so na clarifying wani abu. Maganan cewa PDP ba ta da ƙarfi a arewa don an fara zaɓe ba shi ba ne ana neman ɗan arewa. Ai, Ahmadu Mu'azu ɗan arewa da kuma ɗan Bauchi ne, yana chairman na party ɗin aka kada PDP ɗin a zaɓe. So maganan cewa sai dan arewa duk ba magana bane, in kaga mutum yana kame bai san ma siyasa bane. Ai, lokacin NPN wanda ya shugaban NPN wanda har gobe tana da tarihi, ai ba dan arewa bane. Siyasa tana neman dan wanda ya iya siyasa ne, duk inda ya fito zai iya shiga kowane fanni a Najeriya. Mu zaman lafiya muke so, cigaban PDP muke so. Na biyu, maganan zarge-zarge da ake yi wa Ali Sharif ko dan Boko Haram ko dan Boko Haram bane, magana ne na simple logic. One, lokacin da ya karbi Borno, a wani hali ya karbi Borno State? A lokacin da ya sauka ya bar governor, a wani hali Borno take ciki? Now, duk wanda ya san rule of governance ya san cewa ko me ya faru a jihar ka a lokacin da kake mulki number one, kai ne chief security officer na wannan state din.
Amma Malam Inuwa ya ce har yanzu ba wanda ya kawo wata shaida.
Babu wanda, a shi ne ina zuwa, babu wanda ya ce tabbas shi dan Boko Haram ne, ko kuma tabbas yana ba Boko Haram kuɗi, ko kuma tabbas shi ya yi wannan abubuwa. In ma akwai zarge-zarge, waɗanda suka yi zarge-zargen nan, akwai report wanda ita kanta gwamnatin PDP ita ta yi committee na investigation. Akwai Kultumari report, akwai report na Justice Lemu report, sannan akwai wannan Australian thing wanda suka yi wannan report din. Ai, ba Shehu ya yi ba. So wannan perception din da kuma CNN report da ta fito da shi wanda ya sake damaging image na party lokacin da aka ba shi wannan kutera cewa babban shugaba ko wanda aka same shi da zarge-zarge a Boko ya zama shugaban party na ƙasa gaba ɗaya.
To ga shi kuma lamai, to idan Allah ya kai mu shirin mu na makon gobe, za mu taɓa maganar sabuwar jam'iyyar da aka ce wasu a cikin jam'iyyar PDP suna tunanin sa kafa wai dan sun ce wasu yanzu ba sa ma ƙaunar su ji sunan PDP ɗin. Muna godiya ga bakin namu Inuwa Bawala da Shehu Gabam da kuma musamman wakilin mu Nasiru Adamu Hikaya a Abuja da ya taimaka aka da shirin nan. A madadin su duka, ne Ali Mustapha Sakwato a Washington DC.
To madalla, a gaida malamai.
Jamhuriyar Nijar na daga cikin jerin ƙasashe bakwai na Afirka da masana suka bayyana a matsayin mafi ƙarfin zafi da hasken rana, musamman a yankunan hamada wato Difa da Agadez, inda tururin zafin rana ke da ƙarfin gaske, sai dai Nijar ɗin ba ta morar wannan arziki.
Za mu kawo muku wannan rahoto da wasu rahotanni a cikin shirinmu na hanzi. Kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC karfe 1 da kusan minti 28 na dare. A halin yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai wannan karon a takaice.
Jami'an soja sun ce jiya Litinin jami'an tsaron Iraq suka kaddamar da sumaman sake kwato birnin Fallujah daga hannun 'yan kungiyar ISIS a lokacin da suka kutsa birnin daga bangarori da dama. A can kasar Afghanistan kuma 'yan kungiyar Taliban sun zafafa kai hare-hare a fagagen daga da dama, har ma sun kashe jami'an tsaron kasar kimanin 57 da kuma raunana wasu 37 a lardin Helmand da ke kudancin kasar. Jami'an kasar Afghanistan sun ce tun ranar Asabar yaƙi ya munance a lokacin da 'yan kungiyar Taliban ɗin suka kaddamar da hare-hare a kan gundumomi guda uku a lokaci guda, ciki har da gunduman Nad Ali da Gareshik da kuma Marja. Duk da kamarin tarzoma tsakanin Isra'ila da Falastina a kwanan nan da kuma cewa ba a shirya ɓangarorin biyu za su halarci taron da ƙasar Faransa ta shirya da nufin komawa a kan teburin shawarwari da zumar kawo ƙarshen rikicin ɓangarorin biyu, ana hasashen cewa kila akwai yiwuwar samun nasara, domin kuwa jiya Litinin aka rantsar da Mr. Lieberman a matsayin sabon ministan tsaron ƙasar, wanda ake ganin yana goyon bayan rikicin wato goyon bayan kafa kasashe biyu.
To madalla da haka Allah ya kawo mu karshen shirin a safiyar nan sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin mu sallama da ku ga gaisuwar fatan alheri ga mai sauraron mu Modibbo Hamidu Modibbo Zailani gudumni a jihar Adamawa a Najeriya da fatan kowa na lafiya. Yanzu a madadin Jummai Ali wacce ta tayani gabatar da shirin da Chubahiro Diodone wadda ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Malam Zubairu da ya rika masa. A nan ne sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.